Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana da wannan hantsin ranar Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakub Makirri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirin wakilin mu Hassan Maina Kaina da sojan saban Najeriya nan wanda ya tsinci kudade masu yawan gaske ya maida su ga mai kudin yanzu yana ci gaba da samun yabo da kuma karramawa daga jama'a da hukumomi. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aiko mana. Bayan haka kuma za ku je sharhin jaridun kasar Kamaru, amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Manufofin kiwon lafiya a Amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa da daren jiya Talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Democrat, inda masu sassaucin ra'ayi suka kalubalanci Senator Elizabeth Warren da Bernie Sanders, waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Da Warren da Sanders sun yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke bayo ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu. Amma an ciccike waɗannan ra'ayoyi nasu kusan tun farkon muhawarar da ta kwashi sau'i biyu ana yi a jihar Michigan da ke zama cibiyar ƙera motoci ta ƙasa. Ba za mu zagaya ba. Wato za mu zagaya ba, mu zama jam'iyyar rabuwa ba. Muna faɗawa rabin ƙasa waɗanda yake da inshorar lafiya ta kamfani mai zaman kansa cewa inshorarsu ba ta bisa tsarin doka, a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar Maryland, John Delaney. Duk wanda kaucewar da wasu 'yan majalisar dokokin jihar Virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wani daga cikinsu ya yi, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da majalisar ta fara zama a Jamestown na jihar Virginia. Tsayawa a wannan wuri mai ɗimbin tarihi a matsayin shugaban ƙasa na farko da ya yi jawabi ga haɗakar 'yan majalisar dokoki na wannan majalisa mafi ƙarfi, wato mafi daɗewa a yammacin duniya, wato majalisar dokokin jihar Virginia, wata girmamawa ce a gare ni, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa yau shekaru 400 da suka gabata a wannan gaɓa ta kogin James River, majalisar dokoki mai wakiltar jama'a ta farko a sabuwar duniya ta yi zama. Saboda sadaukar da kai da tsararrakin masu kishin ƙasa da dama, wannan majalisar ta ɗore cikin shekaru masu tsawo. Kuma yanzu kun ci gaba da wannan al'ada wacce aba alfahari ce. Yayin da Trump ke tsakiyar bayani a jawabinsa, wani wakili ɗan jam'iyyar Democrat mai suna Ibrahim Samira ya tayar da murya yana cewa shugaban ƙasa ba fa za ka iya mayar da mu inda muka fito ba. Virginia ta zama gida gare mu. Shugaban ƙasa ba za ka iya mayar da mu inda muka fito ba. Virginia ta zama gida gare mu. Sai wasu da ke wurin suka yi ihu ma Falastinin Amurkan, ba Amurke ɗin, wanda likitan haƙuri ne. Wasu kuma suka yi ta cewa Amurka Amurka da kuma Trump Trump Trump. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu, wanda wannan shine karo na biyu ya Koriya ta Arewa ke wajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije. Makamai masu linzamin an harba su ne daga kusa daga bashin birnin Wonsan, kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Gwajin na zuwa ne kwanaki 6 bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwaji da ya gabata a makamai masu linzami, wanda aka ce mayar da martani ne ga shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke ta sayan makamai daga Amurka da kuma gudanar da atisayen sojojin, wato soja da sojojin Amurkan. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin Trump tana zarginta da ci gaba da raba 'ya'yan baƙin haure da iyayensu, duk wanda hukuncin da kotu ta yanke a shekarar da ta gabata. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta American Civil Liberty Union wato ACLU a takaice ta nemi wani alƙalin kotun tarayya a birnin San Diego jiya Talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati ke yi. Abin mamaki ne cewa gwamnatin Trump na ci gaba da raba ƙananan yara da iyayensu sama da ƙarin iyalai 900 sun haɗu da saurin dubbai da aka raba su da iyayensu ta hanyar amfani da ƙudurin da baya bisa doka, a cewar lauyan ƙungiyar ACLU Lee Gallant. A cewar ƙungiyar ACLU, kusan yara 1000 aka raba su da iyayensu tun lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da umarnin a dakatar da raba yaran da iyayensu a watan Yulin shekarar 2018. Daga baya kuma kotu ta umarci a sake haɗa yaran da iyayensu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. Sojan saman Najeriya nan da ya tsinci makudan kudade kuma wato a cikin ƴan kwanakin nan ya mai da su ga mai kudaden, yana ci gaba da samun yabo da karramawa daga bangarori daban-daban. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da sojan saman a cikin wannan rahoto.
Biyo bayan tsintar makudan kudade kimanin euro 37,000 da hazikin sojan saman nan yayi a sansanin Alazai dake Kano kuma ya mai da su ga mai shi. Hakan ya janyo masa ƙarin girma na musamman har karo biyu a jere kuma a lokaci guda, sannan kuma hukumar alhazan Najeriya ta baiwa wannan soja kujerar aikin hajji. Dazu-dazun nan na yake ci da wannan soja a ofishin babban hafsan sojan saman Najeriya kuma na tattauna da shi.
Sunana Kofra Bashir Uyu. Mun fita patrol ne a Haji Kam, muna dawa patrol shine muka tsince kudi a cikin envelope Europe 37,000. Akwai number mutumin da sunan mutumin akan shine na kira shi na mayar mishi da abun shi.
Misali lokacin da ka samu wannan kudin me ya fara zuwa zuciyanka?
Abun da ya fara zuwa zuciyana shine nema mai shi mayar mishi.
Gashi wannan abu da kai ya sa rundunar sojan Najeriya ta sama ƙarƙashin jagorancin Air Marshal Sadiq Abubakar sun karrama ka, ko ya kaji da wannan karramawa da aka yi maka?
Gaskiya na ji daɗi sosai, saboda ni na yi abun fi sabilillahi ne kuma Allah zo ya saka ni da abun nan.
Hukumar aikin haji ta Najeriya ta baka kujeran aikin haji, misali ya kaji kuma da wannan abu da biyo baya?
Gaskiya na ji daɗi sosai kuma ina musu godiya, don abun da ban taba tsammani a rayuwana ba, ban taba gani ko a mafarki na ba, shi yake faruwa da ni yanzu.
Mai magana da yawun hukumar alhazan Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara ta min bayani akan abin da yasa suka dau matakin baiwa wannan amintaccen soja kujerar aikin hajjin.
Domin irin gaskiya da ya nuna da ya samu wa'annan makudan kudade da suka bata kuma ya komar mai wa mai shi da kudaden, shi yasa commission ta ga cewa ta karrama shi da kujerar hajji ba don komai ba, domin a nuna masa godiya da abin da yayi, domin ayi encouraging kuma wasu mutane su ma su yi irin wannan halin. To kuma wannan ya nuna kokari da abin da Bature yake cewa honesty, to shi yasa ake son a ƙara encouraging din shi, kuma wasu mutane ma su ga cewa irin wannan abin yana da kyau, ko da zai sa wani ma yayi koyi da shi.
Shi ma mahaifin wannan soja babban hafsan rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya bashi kujerar aikin haji, kenan za su yi aikin hajjin tare shi da ɗansa.
Baba, me ye sunanka?
Sunana Muhammadu Bashiru.
Ɗanka nawa ne shi?
Shi na farko ne.
To gashi abin da ya faru duniya ta yawa kuma har ya samu tukuci daga gidan soja da kuma hukumar alhazai, misali kamar kai ya kaji?
Na yi matuƙan farin ciki da na samu wannan labari.
Kai ma kanka matsayinka na mahaifinsa babban hafsan rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar, kai ma mun samu rahoton ya baka kujera za ku yaki haji tare kenan misali. Amma misali kafin aka faru daman kai tunanin wani abin zai biyo baya?
Ai, ko a mafarki ban taɓa tunanin wannan ba, ban taɓa tunanin ni kam zan zama alhaji ba, sai dai da yake Allah ya kawo wannan haziƙin ɗanawa a sanadin shiga shi, kuma Allah ya nuna min za mu je aikin haji tare da shi.
Misali a baya ka to zuwa aikin haji?
Tun da nake a rayuwana ko jirgin sama ba ban taɓa, ko taɓa shi ma ban taɓa yi ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alhamdulillah, ina gode wa wanda ya zama ni komai na fi da sani, biyu so haka za a yi, bari na kyautar sa ba. Alhamdulillah.
hutu madalla a gaida Hassan Maina kaina sai dai kafin mu ci gaba da wannan wakar a shakata da ita. Allah jikan Abu Kalangu wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da minti kusan 14 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa. Kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar na cewa an kwace musu filaye da gonaki har ma da wasu gidaje da suka gada tun iyaye da kakanni kuma suke dogaro da su domin tafiyar da rayuwarsu. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, mun sake waiwayar wannan batu ne sakamakon wani hukunci da wata babbar kotun jiha ta yanke wadda ta bada umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan da kamfanin Mustali yake a waɗannan gonaki da aka shigar da ƙara a kansu. Har sai kotu ta gama sauraron ƙaran ta kuma yanke hukunci. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne ɗaya daga cikin lauyoyin da suka jajirce domin taimakon waɗannan al'ummomin yankunan gagarawa su latankarkar garki da kuma taura, Dr. Nasir Adamu Aliyu, ya yi mana bayanin yadda suka shigar da ƙaran da kuma buƙatar da suka miƙa wa kotu har aka kai ga samun wannan nasara a matakin farko. Wannan aiki da yi da gwamnatin Jigawa ta amince wa kamfanin Mr. Lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake ya shafi gonaki da filaye na kusan mutane 3,000. Kuma bayan wannan hukunci na kotu, wakilin muryar Amurka a yankin yayi tattaki zuwa gagarawa domin jin ra'ayoyin su mutanen da wannan aiki ya shafa kamar yadda za ku ji daga bakin su.
Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Karamar Hukumar Gagarawa kuma chairman din yan gogurmaya a gayyar da muke maikin Mustalin.
Gashi an ce kotu da kuka je wajen ku 15 da kuke kiyayya da wannan tsari na an kandame gonakan ku za a yi wannan aiki na Mustali. Kotu ta bada order ta ce kamfani ya dakata sai an saurari wato waccan shari'a an gane ku ne da gaskiya ko gwamnati. Ya kuka ji?
Mun ji daɗi 100% don a yanda muke zato ne ma muka dan samu ku don mun so a ce an dakatar da aikin kamfanin Kacakap domin yanda muka ga kamfani yanzu ya shiga gonakin yan gayar malam wanda ba su karbi ko kudin ta ko kobo nasta ba da geransu da dawansu da ridinsu yanzu ana nan ana nike musu shi to mun so a ce kotu ta dakatar da su amma haka ma yanzu mun yi godiya ga Allah kuma mun gode ma ku Allah ƙara ma kotun nan daraja da muka samu wannan ƙuri'ar ma order din kuma haka muke ma jajirtattun lauyoyinmu addu'a Allah ya kara musu karfin imani kuma da su ma jajircewa akan wannan shari'a.
Yanzu kusan mako biyu kenan da aka bada order ku kun koma kuna shuka a gonakin ku ko kuma an gama shuka shikenan sai dai a tankari gaba?
Yanzu an fara shiga gurin da nufin za a shuka shi domin a yau din nan ma na samu labari kamar irin su Sa'adu da irin su Ahmad Dankoli sun tura aje a shuka musu gonakinsu domin saboda duk da dai mutanen suna nan da raken su a wurin to amma ko ni din nan na ba su shawara kar su taba raken wannan domin ba mu san ba shawaran da ita gwamnati za ta bullo akan wannan raken ba saboda haka nace su shuka iya nasu tukunna kafin
an dasa rake ne wurin
an dasa rake a wurin nace kar su taba wannan raken mai yiwa ko kamfani ko su gwamnati za su nemi zaman da za a yi a kan wannan rake nasu to amma na shekar da su taba shi zuwa dan wani dan takaitaccen lokaci tukunna mu ga me za su yi aka
to akwai gurin da ba a shuka raken bane kuma anan su za su shuka nasu amfani?
Akwai gurin da ba a shuka rake ba amma an yi haro wurin kuma shi ma za su shuka shi da izinin Allah domin ka san duk abin da ya kawo dan jinkiri ma daga bada order nan wahalan da muka samu kanmu akwai karamin karfi dukkan su masu karamin karfi ne kafin ka samu wanda zai zo ya ma fudar wurin ma ka shuka aiki ne to shine ya kawo jinkiri ma ba a shuka shi har zuwa yanzu ba kuma ana nan sha Allah za a shuka shi da izinin Allah.
To ba ku samu wata turjiya ko barazana ba daga su mahukuntan kamfani tunda ga kayayyakin aikin su can suna tsaka da aiki ko kuma yanzu ko kotu ta ba ku wato dama ku je ku shuka ba a sami wata mushkila ba?
To kamar zuwa yanzu dai ba su gaya min sun samu wata turjiya ba tunda ni ba area nake ba ina daga gefe can ina kore saba su kuma suna garin Shiro ma ba su samu wata turjiya ba zuwa yanzu dai ba su gaya min an samu matsala tsakanin su da jami'an tsaro ba tukunna amma dai ina
shi jami'an kamfani
ko jami'an kamfani su kan jami'an kamfani dama ba za su iya jan wani abu sai dai a ce jami'an tsaro domin su suka zo suka jibge suna ta harbe suna mana barazana a wannan area to amma dai yanzu babu labarin haka.
Sunana Muhammad Rabiu Mikael Adamu garin Ciroma Gagarawa. Ni ina zuwa kotu a kullum kuma wannan shiga da muka yi gaskiya na yi wa Allah godiya kamar yadda na je a bakin shi mai shari'a ya faɗa cewa an ba mu dama mu 'yan kwamati da aka lalata wa gonakinmu mu je mu noma gonakinmu sannan kuma ya ce zai ba mu takarda ta shaida kotu ce ta ce mu je mu yi aiki a wannan gurin kuma an ba mu takarda a hannunmu a yanzu haka
ta wannan ko ita order da ta bayar kenan?
Yawa order da ta bayar ba wai ni kadai ba ma tukunna duk mutanen da suke garinmu wato garin Ciroma kenan al'aksar duk mutane ma baraka suke mana cewa kai ba mu zata haka ba waɗanda suka karɓi kuɗin ma suka ce da mun san magana da kuke gaya mana na za a yi shari'a kar mu karɓi kuɗi wallahi da ba mu karɓi kuɗi ba wannan karɓi kuɗi ta cuce mu dole suka mana suka tirsasa mana suke mana barazana da za su kwace mana amma in kuka gaya mana dai mu ga kamar ba haka bane ba amma
yanzu ka shuka ta ka gona?
Yanzu shuka ta tana nan ta fito a cikin gonata kuma insha Allah
kuma da kafin gabanin umarnin kotu baka iya zuwa ka shuka
ne? Na kuwa ba ya zan je ni ne nake shari'a lokacin da muka naje lokacin da aka je da katafila za a ture min bishiyoyin gona naje ni ce musu to kar mutun ya kuskure ture min gonata ni gonata a gaban kotu take saura ka ni kawai gonata ban sayar ba kuma ba ta sayarwa ba ce so shikenan sai aka ce to he suka ce to sun bari he muka tafi waye gari bayan yan kwana biyu sai aka kira ne police station cewa DPO yana nema na naje ni sai ke cewa to su wani abun su ma gwamnati ce ta sa kaza kaza saboda ba za su iya ce mana ba kar ayi amma ayi hakuri hafi a cikin laluma to a wannan rana sai aka sake tura katafila ita ta ruhe min gonar rana to da nazo yara suke fara bani labari an ture ma bishiyoyin gonarka nace to shikenan aini kayana tunda yana nan ba gonar aka dauke ba tana gaban kotu insha Allah da yardar Allah sai an karɓi mun haƙina kuma gaya kuma Allah ya bamu dama yanzu mun je mun fara shuka a cikin gonakin mu su lawyer da suka jagoranci irin su doctor Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa
sunana Aminu Muhammad dan Madai wanda aka fi sanya da Aminu Mai Silba ni ne sakataren wannan committee na kungiyar rahin amincewa da noman rake na gagara local government kuma naji dadi nayi farin ciki mutuka game da yanda Allah ya bamu nasara ta farko wanda muka fara gani a wannan lokaci ina cikin kotun na kuma halarci kotun na kuma ji dadin abin da ya faru kuma muna fatan ubangiji Allah ya kara bamu nasara ta gaba
to yanzu tunda kana cikin kaje ka shuka ne tunda kotu ta ce ku je za ku iya shuka wato gonakanku
yanzu haka mun baro mutanen mu a cikin rake suna shuka gonakin su kuma da ikon Allah muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare raken sa ya barwa manoma gurin su su noma abin da muke mu'amala da higero da dawa da soprodo da dai sauran su abin da muke mu'amala da hinar rayuwa na wannan gurare abokai na ɗan committee akwai masu gonaki kusan mutum 8 tara haka kuma yanzu haka mun bar su a wannan ruwan da aka yi na jiya mun bar su a cikin wannan guri suna ta shuka amfani gero da dawa da kuma ya soprodo a cikin wannan rake saboda haka muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare raken sa ya barwa manoma gurin da suke amfanuwa da hin na gero da dawa mu ci gaba da amfani kafin kotu ta yanke hukunci na gaba
ya zuwa yanzu dai tunda ka ce kun fara shuka babu wani tirjiya daga bangaren
to alhamdulillah
tsaro ko kamfani
alhamdulillah a yanzu dai har yanzu babu wani jami'in tsaro ko daya da muka samu ya nuna mana tsoratarwa ko kamar yanda suke mana da a yanzu haka muna fatan suna bin umarnin kotu domin a yanzu haka akwai mutanen mu kuma babu wanda ya kawo korafin cewa jami'in tsaro daya ya kawo masa abin da zai tsoratar da shi ko ya cutar da shi
masu raro kun dai je da ta kasance akan batun da kaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da wasu al'ummominta da ke yankunan kananan hukumomin gagarawa da sulatan karkar da garki da kuma taura daga yau za mu sake jingina wannan batu mu bar kotu ta yi aikin ta idan kuma an sake samun wani ci gaba za mu sake waiwayar wannan batun domin mu sanar da ku sai a kasance da mu a wani sabon shirin da zamu kawo muku a mako mai zuwa yanzu a madadin waɗanda duk aka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to madalla a gashe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru
Dan fara a cikin jaridun namu ne na wannan makon da jaridan Niger ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar kamfanin CDC masu noma ayaba da abarba kuma suna sayarwa kasashen Turai yanzu dai sun dakatar da ayyukansu domin matsalar tsaro a wannan bangaren sai kuma jaridar Reference an da ita kuma ta gulmuta mana cewar manyan sarakunan jihar yammacin Kamaru sun tsame kansu daga cikin rikicin siyasar kasar anda dan adawa Maurice Kamto yake nema ya tsunduma su a ciki daga Guardian Post kuma ta kasar Kamaru tambaya ta yi cewar har yanzu dai gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta gaza cimma burinta wajen sasanta rikicin da yake cinyewa na bangaren yan aware yau shekaru uku kenan jaridan The Guardian kuma cewa ta yi shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta samu wasiƙun yan bangaren yan aware sama da 7 a ofishinta domin ganin cewa an yi kokari an sasanta rikicin bangaren nasu sai kuma jaridar Expression Economie anda ita kuma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru Atangaji ya yi kokari na ganin ya inganta wa mahajjatan kasar Kamaru wanda suka tafi kasa mai tsarki gudanar da aikin haji na wannan shekara yace a halin yanzu dai ya sama musu masauki mai inganci da kuma jiragen sama waɗanda za su gudanar da harkokin su ba tare da sun samu wata matsala ba. Jaridar Informatin kuma ta rawaito mana cewar ministan shari'an kasar jamhuriyar Kamaru Laura S ya shiga cikin halin ne a su kasancewar irin matsalar da gidajen yarin kasar suka fada a ciki a ƴan makonnin nan. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridan The Peace Actual anda ita kuma kokawa ta yi ga gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin yanda aka rufe makarantu sama da 6,000 a bangaren ƴan awarin kasar sannan kuma dalibai sama da 60,000 ne a yanzu haka ba su yi karatu ba a shekaru uku da suka shuɗe. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Na magana Comrade Bishop Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakar da kungiyar mu da talaka. Hakika gaskiya mu a Najeriya ba mu gamsu da yanda ƴan majalisar dattawa suka gudanar da aikin su na tantance ministoci ba saboda ko tambayoyin kirki ma ba su yi musu sai dai su buge da ainihin wai suna fatan za su yi masa aiki karau da kaza da sauransu wanda mu wannan ba shi da mu ba abin da mu shi ne su musu tambaya magana in za su yi ko ba za su yi ba saboda haka wannan kawai ɓata lokaci a Najeriya ne kuma yanda aka gudanar da wannan tantance mu kusan abun kunya ne drama cewa sanya race ne ban ga amfanin shi ba ya ma kawai sunaye ma aka turo suka rubuta suka ce san amince ne kuma ba ta nan Najeriya lokaci.
Assalamu alaikum sashi Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo madaka rafin daga gwamnatin jihar Niger Najeriya. Ina so in kira ga mutanen karamar hukumar rafi musamman da mutanen Niger gaba daya. Ina so su yi koyi da Alhaji Uba da ya sayi motoci aka sa masa suna John Bono ana taimaka na talakawa daga nan kagara zuwa Mina a kan farashin mai sauki to muna kira ga masu hali na jihar Niger gaba daya su yi koyi da Alhaji Uba dan gidan Isa likita. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya biya masa bukatarsa, Allah ya sa mu dace mu talakawa muna yi masa fatan alheri.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Da kyau gidan Radio America, a gaskiya muna tare da ku a bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayinmu. To ra'ayina na yau zan gode ne mu shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ciyar da ƴan primary school abinci. Hakika na kai ziyara a wani primary school a ƙauyenmu. Na ga yadda ɗalibai suke fitowa makaranta saboda sanadiyan wannan abinci da ake dafa musu. Lallai wannan shiri ya samu karbuwa kuma Allah ya saka mu shugaban kasa da alheri. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki.
To madalla yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To manufofin kiwon lafiya Amurka sune suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya Talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat inda masu sautin ra'ayi suka kalubalanci Senator Elizabeth Warren da Bernie Sanders wanda ke kan gaba a jerin masu niyya kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020. Duk wada kauracewa da wasu ƴan majalisar dokokin jihar Virginia da kuma wata irin zanga-zanga da wani daga cikin su shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar majalisa ta fara zama a Jamestown a jihar Virginia.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai can da la'asiriya za je wasu abokan aikin mu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muku gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsi Darren Smith. Baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya. Assalamu alaikum.